Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsi na ranar Litinin 16 ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimuta tasharar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan ku gaba jin labarai za mu kawo muku ƙarshen hirar da Murtala ya yi da injiniya Zayanu Yabo, shugaban wata kungiya mai zaman kanta akan batun inganta makamashi a Najeriya. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwali zai shigo da maimaicin shirin da rashin ta yi. Bayan haka kuma za mu kawo muku wato sakwanni da kuka aika mana ta hanyar wayar tarho, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi kuma ga labaran duniyar. Shugabannin gwamnatoci da na Majalisar Dinkin Duniya da na 'yan kasuwa, kazalika da wakilan kungiyoyin farar hula da hukumomin jin kai fiye da 2000 ne suke taruwa a Geneva domin halartar babban taro na duniya na farko akan 'yan gudun hijira. Taron na kwanaki uku da za a soma a yau Litinin na da manufar samar da sababbin hanyoyin taimakawa 'yan gudun hijira da al'ummomin da ke karɓar bakuncinsu. Masu shirya taron na tsammanin halartar shugabannin ƙasashen Jamus da Turkiya da Pakistan da Costa Rica da Habasha da Somalia, kazalika da kuma wasu manyan mutane da za su halarci taron. Fiye da mutane miliyan 70 ne suka kaura daga gidajensu sakamakon yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula a faɗin duniya. Daga cikinsu akwai 'yan gudun hijira miliyan 25 da suka tsallaka iyakokin ƙasa da ƙasa kuma ba za su iya komawa gidajensu ba. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da kashi 2/3 na 'yan gudun hijira a duniya sun fito ne daga ƙasashe 5 kacal, wato Siriya da Afghanistan da Sudan ta Kudu da Myanmar da kuma Somalia. Hukumar ta ce ƙididdigar baya-bayan nan ta nuna cewa ƙasar Turkiyya ce ta fi karɓar bakuncin 'yan gudun hijira mafi yawa a duniya da suka kai miliyan 3,700, mafi akasari waɗanda suka arce daga Siriya. A jiya Lahadi an kammala taron Majalisar Ɗinkin Duniya mafi tsawo a kan yanayi a Madrid, inda ƙasashe suka yi yarjejeniyar ƙoƙarin ƙara rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa. To amma kuma an ɗage wato dakatar da aiki da shi a wasu muhimman yankuna. Manazarta sun zargi wasu manyan ƙasashen duniya da suka fi gurɓata muhalli, ciki har da Amurka, da yin tarnaƙi ga ci gaba yaƙi da gurɓatar muhalli da ke ƙaruwa a kullum. An sami ci gaba a taron, inda ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai banda ƙasar Poland suka yi alƙawari a wannan makon na dakatar da amfani da sinadarin carbon baki ɗaya ya zuwa shekara ta 2050. Wakilai a taron sun amince da tsarin na dakatarwa, to amma sun kasa cimma matsaya akan takamaiman kuduri da kuma dokokin kasuwancin sinadarin carbon ko kuma samar da kuɗaɗe ga matalautan ƙasashe domin su ma su bi sahu wajen yaƙi da gurɓatar yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Turka-turkar da ake yi ta tsige shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauki hankalin zaurukan tattaunawa na kafafen yaɗa labarai a jiya Lahadi, yayin da kuma ake ta samun saɓani akan sahihancin zarge-zargen da ake masa. Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Democrats ta shirya maida shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar Republican ya kasance shugaban Amurka na uku da za a tsige a tarihin shekaru 243 na ƙasar. Duk da yake har yanzu ana ta babar yiwuwar tabbatar da tsige shi ɗin a Majalisar Dattawa mai rinjayen 'yan Republican. Kwamitin wanda 'yan Democrats suka rinjayi 'yan Republican da suke goyon bayan Trump sun zargi shugaban da yin amfani da mukamin saba bisa ka'ida ba ta hanyar neman Ukraine, ta binciki ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa na jam'iyyar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, da yin katsalandan ga zaman majalisar na binciken abin da ya aikata ta hanyar ƙin bayar da kundin bayanai mai dubban shafuka da kuma hanawa manyan jami'ansa ba da shaida. Trump ya ƙara kushe yunkurin na tsige shi a jiya Lahadi, inda ya bayyana buƙatar saga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na gudanar da bincike da cewa kiran wayar tarho ne da ya dace da doka. A ƙarshe zanga-zangar rikin jinin dokar zama ɗan ƙasa a New Delhi ta rikide zuwa tashin hankali a jiya Lahadi, sa'ad da 'yan sanda suka shiga ginin wata jami'a suka harba barkonon tsohuwa ga ɗaliban da ke zanga-zanga. Ɗaliban jami'ar Islama ta Miliya sun ce 'yan sanda sun harba musu hayaki mai sa hawaye a cikin ɗakin karatu, suka kuma doki wasu ɗalibai da sanduna kafin su toshe dukkan ƙofofin jami'ar. Akalla ɗalibai dozin biyu ne ke karɓar kulawa da magani a asibitin Delhi. Shugabannin ɗalibai sun zargi wasu daga waje da tare tarzoma, inda suka ce a wata sanarwa sun shirya zanga-zangar lumana ne kawai ba tashin hankali. Da sanyin safiya kuma an kona motocin safa uku. 'Yan sanda suka ce an raunata jami'an su shida a yamutsin. Akalla tashoshin jiragen ƙasa 15 ne aka rufe a jiya Lahadi sakamakon tarzomar. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira a shafin sadarwa na Twitter da a yi zanga-zanga a wajen ofishin 'yan sanda, inda suke ba da sanarwar yadda za a yi tafiya a haɗu a wajen, duk da yake an rurrufe tashoshin sufurin. An ruwaito cewa kusan masu zanga-zanga 1,000 suna akan tituna jiya Lahadi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, yanzu bari mu kawo muku ci gaban hirar Murtala Faruk Sanyin na da injiniya Zayyani Tambari Yabo akan matsalar makamashi da ma wasu matsaloli a Najeriya, batutuwa da ake tattaunawa a wani taron masana a jihar Sokoto. Kamar yadda muka alƙawarinta muku a shirinmu na baya, za mu tashi ne daga wata tambaya da Murtala ya yi ma injiniya Yabo.
Daya daga cikin manyan muhimman makamashin da ya kamata a ce kowace al'umma ta samar domin samar da ci gaba shine sha'anin wutar lantarki, lamarin da kuma kullum masana na ganin taɓarɓarewa yake a Najeriya. Shin ya kake ganin watakila sauƙin shawo kan wannan matsala kamar yadda ka faɗa?
Wato lamari na wutar lantarki kam ya daɗe yana akan gaba ga abubuwan da ake so a ga an shawo kan su a ƙasar nan. Gwamnatoci da dama da suka wuce sun tanadi iri daban-daban tun daga jamhuriya ta farko, jamhuriya ta biyu, ta uku har zuwa yanzu, domin a ga an shawo kan wannan matsala. A bayani na ƙarshen taro da muka yi a yau, mai yawancin masana sun yi ittifaƙin cewa ɗaya daga cikin matakan da za a iya ɗauka domin a samu wanzuwan lantarki shine a ba kowane yanki, ko wane lardi, ko wane sashe da ke da wani makamashi su yi amfani da wannan makamashin domin su samun makansu wannan makamashin. Misali, idan a jihar Sokoto akwai hasken rana, to sai a yi tanadin da cewa wutar lantarkin da jihar Sokoto za ta yi amfani da ita, to wutar lantarki ce da aka samu daga hasken rana, ba sai an samu wutar lantarki daga ruwa ba, ko daga iskan gas a can wata lardi wanda ke da nisan kilomita 1,000 da wani abu daga Sokoto, sannan kuma a jawo wannan wutan kuma a kawo ta Sokoto. Akwai wasu lardunan da ke da iska, ana iya amfani da iska domin a samu wutar lantarki. So masana suna ganin ya kamata marmakon a ce hukuma ɗaya ce, ko hanya ɗaya ce, ko ma'aikata ɗaya ce ke ba ko ina da ko ina wutar lantarki a cikin Najeriya, to sai a ga yadda za a yi a kakkasa domin kowane yanki ya yi amfani da irin nashi makamashin da yake da shi domin ya samu wutar lantarki a cikin wannan ƙasa ta mu. Bayanin bayan taro na da muka yi ya nuna cewa ya yi kira da a samar da wato kundi, babban kundi na tsari na makamashi na ƙasa, abinda ake kira Comprehensive Energy Policy, wato kammalallen tsari na ci gaba, domin wannan tsarin ya zama wani bita da za a riƙa bi ana ganin cewa an samar da ci gaba ta gefen makamashi. Mu kalli menene mu a ƙasar nan muke da shi wanda za mu yi amfani da shi ya ba mu fifiko, ba mu ɗauko abin da waɗansu ƙasashe suke da shi ba mu zo mu yi amfani da shi a nan. Wato alal misali, mu yi amfani da sinadarai da abubuwa da muke da su na cikin ƙasarmu domin mu wanzantar da makamashi a cikin ƙasarmu.
To madalla, wato injiniya Yabo kenan a hirarsa da Murtala Faruk Sanginna. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Allah da fata an shakata da wannan waka. Shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 2:13 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masaurai assalamu alaikum. Masu ware bacci na ci gaba da bayyana matsaya da kuma fahimta dangane da yunkurin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ciwo bashin kasashen waje kusan dala biliyan 30. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali dauke da ragamar shirin. Madalla masu rare masana da kuma masu kula da al'amura musamman ma a fagen siyasa da tattalin arziki kana da kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya na ci gaba da fashin baki da kuma bayyana ra'ayi dangane da wasikar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika wa majalisar dattawan kasar yana neman ta amince ya ciwo bashin dala biliyan kusan 30 daga kasashen ketare. A bayan dai shugaban ya aiki da wannan bukata ga majalisar lokacin da Sanata Bukola Saraki ke shugabantar ta, amma sai ƴan majalisar suka yi watsi da wannan zance. To amma yanzu shugaban ya yi wa wannan batu kome, domin a cewarsa waɗannan kuɗaɗe da yake nema za su taimaka wa gwamnatinsa ta samu sukunin warware wasu matsaloli na rashin kayayyakin more rayuwa kamar titinan mota da haɓaka harkokin lantarki, bunƙasa ilimi da kiwon lafiyar 'yan ƙasa, kana da kyautata lamuran tsaro a ƙasar. Malam Kabiru Sa'idu Sufi, masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki ne a Najeriya, wato political economy a Turanci, ya yi tsokaci game da wannan batu.
Masana tattalin arziki da dama sun faɗi maganganu a kai, kuma abu ne da yake ana da damuwa a kansa sosai. Kamar tun lokacin da aka kai waccan buƙatar gaban majalisa, mutane da yawa suke ta bayyana abubuwansu, kokensu a kan na ɗaya yawan bashin, na biyu kuma yawan karɓar bashin, na uku kuma ake ta sa ayoyin tambaya akan cewa shin wannan bashin idan an karɓe shi kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ko ba ta biya. Duk waɗannan abubuwa ne da yawa aka dinga wato ƙoƙarin maganganu akan su, wanda yawancin maganganun da aka yi din su ne suka sa waccan majalisa zangon da ya wuce, wataƙila suka ajiye maganar a gefe. To kuma yanzu aka sake dawo da buƙatar, kuma kuɗin suka fi na buƙatar baya din. Ɗaya daga cikin abin da wato ake dubawa a game da bashin shi ne, na ɗaya dai akwai gamsuwa akan cewa akwai yanayin da yasa dole sai an karɓi bashi din, saboda akwai buƙatar a yi ayyukan raya ƙasa da yawa a ƙasar waɗanda yake babu su, wanda a Turanci ana cewa a ƙasar muna da abin da ake cewa infrastructure deficit. Ana buƙatar manyan ayyukan amma kuma babu su, kuma kuɗaɗen da Najeriya take samu na shiga ba zai iya samar da wannan manyan ayyukan da ake samu ba so da aka sai aka gamsu akan cewa lalle wata kila sai an hada da karbar bashi to amma abinda ake dubawa akai shine na daya yawan bashin gwamnatin nan ta gaji bashi na dala biliyan 63 a shekara ta 2015 yanzu wannan bashin ya koma dala biliyan 84
bayan ta
karo nata kenan kaga ta kara nata akai kenan to so da ka sai ake dubawa ake ganin daga 2015 zuwa yanzu in ka duba abin da ya karu ka duba aikin da aka yi a kasa sai ka ga cewa kamar wato aikin wato bai kai kwatankwacin abin da ake sa ran za a gani ba to tunda an ba a samun aikin da ake son ake sa ran za a samu sai ake ganin cewa ya kamata a yi taka tsantsan wajen karbar bashin a manta da duk abin da ita wai wato bankin duniya suke gaya mana cewa karbar bashi ba laifi bane domin bankin duniya da bankin Badalami ne suna nuna mana cewa kasar Najeriya in ka kwatanta ta da sauran kasashen Afirka ta yamma har yanzu bashin mu bai kai wani abin da za a tsorata ba misali suna cewa akwai abin da ake cewa GDP to debt ratio idan muka duba arzikin mu da kuma bashin mu din sai su ce ai ba wani abu bane ba komai mu karba to amma kuma abin dubawa shine su waɗannan kasashen Afirka ta yamma din kasashe ne da ake ganin cewa ai ba su kai dama Najeriya ba ba sa'annanta bane kuma Najeriya ta fi su arziki so da ka ba da su ya kamata a kwatanta ba in za a kwatanta wannan GDP debt ratio din mu din kamata yayi a kwatanta da sauran kasashe masu arziki irin kwatankwacin Najeriya to idan aka ga cewa nasun watakila bai kai namun ba to anan ne ya kamata ayi amfani da shi amma ba a dauki kasashen da suke dama can arzikin su da girman su bai kai Najeriya ba a rika kwatantawa da su
to kamar wannan yana nuna cewa kamar masana da ma kuma ƴan Najeriya sun fara bayyana shakku kenan game da watakila yiwuwar gani a ƙasa idan an karbo bashin nan tunda watakila a bayan suna kaman basu gamsu ba
lalle kam akwai wannan shakkun ganin cewa yawan kudaden wato bai daidai da abin da ake gani a ƙasa din ba sannan kuma na biyu akwai damuwar da ake da ita musamman su masana tattalin arziki suke da damuwar cewa bai kamata a ce sama da rabin abin da muke kashewa ya rika tafiya a bashi ba a halin yanzu duk naira 5 ko su naira 5 da sule 4 da Najeriya ta kashe daga cikin naira 10 tana tafiya ne wajen biyan bashi wanda yake wannan abin a duba ne so da haka idan bashin ya karu lalle kuma kudin da ake sawa na biyan bashin zai karu kuma lalle abubuwan da ake na raya kasar za su ragu
ɗan Najeriya kaman sun fara jan daga kaman yadda abubuwa suka bayyana tun amma baya game da wannan zancen bashi masana tattalin arziki da daman su sun fadi matsayar su game da wannan batu na wato akwai tsoro idan aka karbo waɗannan kuɗaɗe yanzu me ya kamata a yi misali gwamnati kawai ta rinse idan ta karbo bashin nan ko kuma akwai abin da ya kamata ta yi
wato za a iya rage yawan bashin dama ai damuwar da ake da ita karuwar yawan bashin da kuma dimbin makudan kuɗin da ake cewa za a karba kuma sannan ana ganin ai wato ba karbar bashin ba kadai ya kamata akwai abubuwa da ya kamata idan an yi su kuɗaɗen da ake samu za su karu misali in aka rage kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafiyar da gwamnati kuɗaɗen da ake kashewa masu rike da mukamin siyasa duk in aka rage su ai kuɗaɗen gwamnati din za su karu in aka bi wancan to makudan kuɗaɗen da ake nema watakila ta ragu kana neman dala biliyan 30 idan ka zo ka sattoshi hanyoyin da kuɗaɗe suke zarewa watakila ka buƙaci dala biliyan 15 wanda yake inda ita aka nema a wannan gabar ba watakila hankalin ba zai ba za ta dau hankali ba kuma jama'a ba za su ci gaba da saka shakku ba
a makon jiya ne dai kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya su fiye da 30 suka fitar da wata sanarwar kyamar wannan batu tare da jan hankalin shugaba Muhammadu Buhari da kuma majalisar dattawan kasar su sake tunani dangane da wannan yunkuri la'akari da hadarin da ke tattare da hakan ga makomar ƴan Najeriya Ungiyar CISLAG mai rajin shugabanci na gari a Najeriya na cikin waɗancan ƙungiyoyi kuma Kwamarin Nura Iromaji shine jami'inta mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya.
Ita wannan takarda tana ɗauke da matsaya ne ta ƙungiyoyi na fararen hula wanda haƙƙinsu ne su tabbatar da cewar tsari na tafi da ragamar al'umma ana yin sa bisa turba da ya dace. Mun yi kira ne akan bashi da shugaban kasa Muhammadu Buhari bukata ta bashi da ya tura wa majalisar dattijai kan cewar yana so su sahale masa don ya je aro kusan dala biliyan 30 wannan ya ba mu mamaki kwarai da gaske bashin da yake kan kasa a yanzu kawai ya yi yawa wajen dala biliyan 83 dalar Amurka wanda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan 30 idan ka ji karo wannan kudin na dala biliyan 30 akai zai zama wajen dala biliyan 110 wanda hakan yana nufin cewa kudin da ake samu na cikin gida na kula da lafiya da ilimi da noma da sauran su na al'umma zai zama ana fitar da kusan kashi 65 zuwa 70 wajen biyan wancan bashi kuma babbar abin da ya sa muka tsaye da matsayin cewa wannan bashi bukata da shugaban kasa yayi a taka mata burki har sai an yi garan bawul an ga ina ne ma wannan tilin ga tilin da muke da shi a kanmu wannan irin condition dan bashi in kai shi akwai sharruɗa da suke gindaya maka na farko za su ce ka rage kashe kudi a kan harkar ci gaban ilimi ka rage kashe kudi a bangaren noma ka sakarwa ƴan kasuwa ka rage in akai wannan ragewar ba wani ne zai sha wahala ba da ya wuce face talakan Najeriya to muna kira ga wannan gwamnati akan ta dakatar da a majalisar dattijai ta dakatar da wannan bukata ta fara bin abin da doka ta ce sannan kuma ta fito a kira ƴan Najeriya masu ruwa da tsaki su zo a tattauna da su akan wannan bashi don wancan bashi da yake kanmu na dala biliyan 83 babu wata hujja da zaka iya zaga a kasar na nuna maka aikin da aka yi wannan shi kansa an ji an karbo za a fada gidan jiya ne babu wani abu da zamu gani a kasar wannan shi yasa muka ce a dakatar da wannan bashi ga alƙaluma yadda suke muka zaburar da gwamnati muka ce kuma a koma a kalli yadda ake hada-hadar kuɗi wajen tafi da ragaman mulki a rage sannan a dawo akwai petroleum industry bill a zo a dauko shi majalisar dattijai da na tare da na wakilai a tattauna shi a saurin fasin ɗin don a daɗa tsarkake ɓangaren harkar man fetur a ƙasar nan don a samu kuɗin shiga sannan kuma a je a dauko national wani tsari da ake da shi na yadda za a yi abubuwan da suka shafi harkar titina gadoji da wutar lantarki da sauransu ana da tsarin 2014 zuwa 2043 a dauko a fara aiwatar da bangare na wannan daftari sai mu gamsu mu san cewar bashin nan da ake ana yi don ci gaban kasa kuma in ka kashe shi a kasa ai tattalin arziki ne kuma ana karbar haraji da sauransu
yanzu kuna da yakinin ita majalisa za ta saurare ku kuma gwamnati game da wannan abubuwa da kuka kawo
gaskiya akwai kalubale kware muna da shakku amma kiran dai da muke majalisar dattijai din ta yi la'akari da wannan kira da muke mata ta kuma tsaya ta saka Najeriya a gaba ba wai harkar cewar shugaban kasar nan jam'iyya ɗaya muke da shi ba kamar yadda muka ga take-take a farko.
Shirin da rashin tai na wakilan a madadin bakinmu kamar Nura Iroma Aji da Malam Kabiru Sa'idu Sufi ni Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
kuma da gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sakonni da kuka aika mana ta wayar tarho
sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala ya na madaurin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana game da wannan taro da shugabannin kasashen yankin Sahel suka yi a yammacin jamhuriyar Nijar. Hakika wannan taro ne da yake da muhimmanci musamman idan ka kallaci irin fannin da ƴan ta'adda suke yi su yi zuwa kasar Nijar. Ko a irin waɗannan tarurruka an daɗe ana yin su amma a tunanina da hangi babu wani abu da ita wani ci gaba game da harkar tsaro a waɗannan ƙasashe. To muna fata wannan taro da suka yi za su mai da hankali wajen cika irin alƙawaran da aka yi a gurin wannan taro. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala na madaurin jihar Jigawa Najeriya.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garba ce da mun ba kungiyar muryar talaka ta kasare.
Shugabannin gwamnati da na majalisar ɗinkin duniya da 'yan kasuwa, kazalika da wakilan ƙungiyoyin farar hula da hukumomin jin ƙai fiye da 2,000 ne suke taruwa a Geneva domin halartar babban taro na duniya na farko a kan 'yan gudun hijira. Taron na kwanaki uku da za a soma a yau Litinin na da manufar samar da sababbin hanyoyin taimakawa 'yan gudun hijira da al'ummomin da ke karɓar baƙuncinsu. A jiya Lahadi aka kammala taron Majalisar Ɗinkin Duniya mafi tsawo akan yanayi a Madrid, inda kasashe suka yarjejeniyar kokari da kuma ƙara rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu. Sai can da la'asariya za mu kawo muku wato sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na Murya Amurka, musamman ma Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda kuma ya shirya ba da umarnin Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin Jimmy Cook. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington da ke sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.